بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari wannan shine shirin mu kashi na 41 bayan dogon hutu da muka je a yau 20 ga watan Muharram hijira 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan 7 shekara ta 2025 kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ba tare da bata lokaci ba mai tambaya ta farko take cewa bayan sallama yake cewa matarsa ta yi karatu a jami'a amma da iyayenta da iyayensa sun nuna ba sa so ta yi wannan karatun shine yake tambaya a addinance ya matsayin umarnin iyaye yake nasa zai bi da namiji umarnin iyayen za a bi ko nashi
to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته da saki kasancewa wannan tattaunawa tamu ko wannan amsoshin tambayoyi da shawarwari ga ma'aurata da muke ba wannan fili mai albarka wannan rana mai albarka fatanmu Allah ya bamu ikon fadan daidai Allah kuma ya sa alheri ya jagorance mu ina ganin tambayan nan kaman bata fito fili ba
yes abinda suke karatu ne yake so ta yi a jami'a take so ta yi
na'am
to iyayenta da iyayensa so duka ba sa so su yi to shine yake tambaya a addinance ya halatta ta yi sannan kuma yake tambaya ya matsayin umarnin iyaye akan namiji akan matar dan su
to na gane abu na farko dai shi karatu asali abun so ne karatu da na addini da na zamani abun so ne kuma in dai ba da wani dalili ko wata hujja karbabbiya a shari'ance ba ko kuma wani uzuri karbabbe a al'adance da ya ci karo da wannan manufa ba bai kamata a hana yin karatun ba gaskiya saboda ilimi abun so ne duka kuma ilmukan guda biyu da haka amsar farko shine bai kamata ba su din iyayen su hana ai karatun sai dai inda wani hujja ko da dalili karbabbe wanda mu ba mu san shi ba idan akwai hujja akwai dalili da su iyayen suka dogara da shi na hana ita wannan mata ta yi karatu to wajibi ne a musu biyayya a musu da'a akan wannan saboda ba da ka suka faɗa ba idan ko babu hujja babu dalili ra'ayi ne kawai to a shari'ance ba su da hujja ba su da dalili ba su da ƙarfi da za su hana baiwar Allah neman iliminta saboda ilimin ai zai amfane ta ne ya amfani ƴaƴanta ya amfani gobenta wataƙila ma da uban mijin da uwar mijin da iyayen mijin da iyayen matar duka ma wataƙila su mutu su bar ƴar ko su bar mijin ko su bar matar ta ci gaba da amfanuwa da iliminta da karatunta don haka tambayar ta ka dole sai ka daɗa haskakawa amma ga amsarta asali iyaye ba su da haƙƙin su hana mutum ya yi karatu a addini ilimi abun so ne Allah ya ce a yi ilimi shari'ar musulunci ta ce a yi ilimi da haka wani baya hawa kujera ya ce kar a yi ilimi ina fatan ana fahimta ta abu na biyu iyaye suna da daraja suna da matsayi suna da ɗaukaka a matsayinsu idan sun hango wani abu wata matsala da zai iya cutar da ita yarinyar ko tarbiyyarta ko ya cutar da addininta ko ba a gamsu da imaninta ba ko ɗabi'unta ba ko irin mata ne masu fitina ko masu rawar kai ko masu kaza idan har an fahimci akwai wata matsala da za ta iya fuskanta shi yasa suka hana ta to wajibi ne a yi mata da'a dan haka ku yi bincike ko kai mijin ka yi bincike ka tabbatar da wato dalilai da hujjoji da uzuri da yasa ita wannan yarinya aka hana ta ko ake so a hana ta ta yi wannan karatu ka sanar da mu daga baya idan babu dalili to za ta iya yin karatunta idan kuma suna da hujja suna da dalili to bai halatta ta yi karatun ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune da abokiyar zamanta guri ɗaya da sarkarsu to akwai makocin su wai da matarsa tana zuwa aikin banki sai abokiyar zamanta ta take zuwa wajen mijin nata wajen mijin wacce take tafiya aikin to amma ta ce bata taba kama su ba wai sai suka hada baki da sarkar sai suka sa mata wani abu da zai recording wayarta zai dinga recording wayarta so kuma suna karbar wannan recording din saboda sai an samu hujja sannan za a gaya wa mai gidan to sai ran nan dai suka samu hujja ya kira ta a waya shi wancan makocin ya ce ta zo yana son ganinta to shine suka bawa mijin nasu ta bawa mijin nata to eh dai yan kwanaki baya mata magana kwana uku to amma daga baya kuma ya zama sun daidaita har da shewa ta ce da sauransu shine ta ce abin yana damunta dangane da wannan recording din ta yi shine take tambaya me ya kamata ta yi yanzu
to na farko dai idan wani yana laifi a shari'a bai kamata a kafa masa tarko dan a kama shi da laifin ba dan duk wani mutum dan adam da kake gani mai laifi ne mai sabo ne kuma duk wanda za a kafa masa tarko a ce ana so za a kama shi da wani abu za a iya kama shi idan mutum yana cikin aikata wani laifi Allah ya rufa masa asiri ya kare shi ya tsare shi asirinsa bai tonu ba to abin da ya kamata a yi masa shine wato a yi masa nasiha ya daina aikata wannan laifi da abin da ya kamata ku yi mata sai ku yi mata nasiha cewa ku kun ganta kuma kun san abin da take ta daina idan ba ta daina ba za ku gaya mijinta da haka ya kamata ku yi ba ku zo ku dauki wayarta ba ta sani ba ku je ku danna mata recording ko ku dauki lambarta ku je ku dauko wani abu na sirrinta da take ko da yake sirrin na sabon Allah ne sannan ainihin wato ku je ku yi dan Allah ce la yuhibbullahu aljahr bisu'i min alqawli illa man zulim Allah baya so a bayyana mummunan abu kamar wannan bayyana mummunan abu ne da sai ku yi mata nasiha ta bari ku gaya mata kararar ta bari in ba ta bari ba ku ce za ku gaya mijin sannan kuma abu na biyu sai ku gaya mijin ku sa shi din yayi recording din tunda shi mijinta ne ku gaya masa ku ce shi yayi recording din nan banta din ya tabbatar da ana yin magana da ita ba wai ku ku yi ba wannan bangare na farko kenan bangare na biyu a fatawar shine za a iya duba ga in kun yi ne dan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kin yi ne dan ki kokarin ki hana barna ki hana aikata wani laifi to kuma sai kika yi kuskure wajen kokarin hana laifin hana barnan to kina da lada ɗaya ne man ishtahada fa asaba falahu ajrun wahidun wa man ishtahada fa akhta falahu ajrani wa man ishtahada fa akhta falahu ajrun wahid hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa duk wanda ya shahadi yayi kokari wajen yin wani abu na alkhairi sai yayi daidai to yana da lada kala biyu wanda kuma yayi kokari wajen gyara wani abu ko wajen yin wani abu sai yayi kuskure to yana da lada guda daya to yanzu anan sai mu duba aniyarki kin yi ne dan baki so ta rinka wannan barna na magana da mijin wata a matsayinta na matar aure kuma ba kya so ta rinka yin wannan ha'inci sai ki kai kokari dan ki hana ta, amma a hanyar hana tan sai ke ki kai kuskure, ki kai ba hanyar da ta dace a shari'a ya kamata ki yi ba, ki kai. To sai a ce kina da lada guda ɗaya saboda kin yi kokarin neman daidai, kin yi kuskure. Da haka ba komai, sai ki nemi afuwar Ubangiji tabaraka ta'ala, kuma ki ci gaba da gaya wa mijin, ki ci gaba da sa ido akan matarsa. In ta daina alhamdulillah, in ya dauki mataki matarsa ce alhamdulillah, idan bata daina ba ko bi dau mataki ba, karki dora kanki hawan jini da tashin hankali da damuwa, ki rabu da su kawai, ki ta musu addu'a Allah shiryar da su gaba daya. Kuma a bisa wannan bayani ma da kika yi, ai wannan yana nuna mamijin ma bai da kishi ne, tunda ya za a ce an ba ka recording ka ji matarka tana magana da wani, kuma baka dau mataki ba, baka yi wani abu na zahiri. To, saboda haka bai da wani amfani illa ku yi musu addu'a kuma a nemi afuwar Allah, amma ba komai akan ki insha Allah, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene bambanci wai tsakanin mani da mazi wanda mata suke fitarwa?
Mani wani ruwa ne mai kauri, mai kala kamar madara, sannan mai kambarewa da bushewa da kikashewa idan ya bushe a jikin tufa, kuma yana nuna alama. Yana fita ne daga jikin namiji ko mace a lokacin babbar sha'awa, a lokacin babbar sha'awa kamar jima'i ko kuma na kusa da jima'in. Wannan shine mani. Mazi kuma wani ruwa ne fari mai kama da yawu ko miyau da yake fitowa daga gaban namiji ko gaban mace a lokacin sha'awa, a lokacin sha'awa ko da karamar sha'awa ce. Idan namiji ne lokacin da gabansa ya tashi, in yayi wani sha'awa, in gaban ya sauka, to yana iya fidda mani, mazi. In mace ce, in ta yi wani sha'awa ko aka yi wasa da ita ko ta yi wasanni ko ta yi tunani ko ta karanta wani abu, to tana iya fidda shi. Hukuncin mani idan ya fito a jikin mutum shine yayi wanka ko ta yi wanka, dole sai an yi wankan janaba, kuma za a wanke shi, za a yi tsarki, za a wanke shi. Hukuncin mazi idan ya fito a jikin mutum zai yi tsarki, in yana da alwala, alwalarsa ta karye, in yana da tsarki, tsarkinsa ya karye, sai ya je ya wanke gabansa. Wannan shine mani da kuma mazi. Kuma kowane ɗaya daga cikin maza ko mata suna iya fitar da shi, musamman lokacin balaga. Lokacin balaga ba a cire mani sai an balaga, sai an kai shekaru na balaga, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mata aure ce take gaisawa da wani ta WhatsApp kuma ba muharraminta ba, wai amma ta ce har cikin ranta gaisawa suke, babu wani abu tsakaninsu, shine ake take tambaya wai menene makomar hakan ko hukuncin hakan.
To, malamai sun yi magana ba ma wai gaisuwa ta ina kwana ina yini ba, hatta sallama. Imam Ibn Qudama a cikin littafinsa Muktasar Minhaj al-Qasidin ya kawo, yana bayani akan cewa malamai magabata suna fada cewa an ki ba a so namiji ya rinka yi wa mace sallama, musamman yarinya matashiya. Assalamu alaikum, assalamu alaikum fa. Mutum ya gama mace ya ce mata assalamu alaikum, assalamu alaikum, yana matashi, tana matashiya, wannan fa ba aure ma saboda fitina. To ina ga wanda take da aure, mun babi aula. Abu na biyu, matar aure ta rinka zuwa tana gaisawa da wani ta WhatsApp kurin, an ce har aranta ita tana jin gaisawa kawai take da shi, to ana gudun fitina. Ya kamata a kiyaye ita fitina kafin ta afku, ake kokarin kare ta. Kuma duk lokacin da namiji zai yi magana da mace, mace za ta yi magana da namiji, to in ba an kai zuciya nesa ba, ana iya samun fitina. To idan babu komai, ba abin da ke gudana, to idan matar aure ne to ta sanar da mijinta cewa tana gaisawa da wani, lalle mijinta ya san cewa tana gaisawa da wani, sannan kuma ta kiyaye. Amma haka kawai ba tare da wani dalili ko sababi ba, mace kawai ta rinka daga gaisuwa ma wani ba mijinta ba kuma tana da aure, akwai hadari a ciki. Ba zan ce haram ne kai tsaye ba, dan saboda akwai uzurori da dalilai da suke iya gindayawa su sa a yi haka din, amma dai a kiyaye, a yi taka tsantsan. Kuma barinsa shi ne ya fi aula, barin yin haka din shi ne ya fi aula. Kina matar aure, kina gaisawa da wani haka kawai ba sababi, kar wani abu ya zo ya biyo baya, ya zo haram din kuma ta zo ta shigo, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya bude shago a kasuwa ya saka jari, to amma kuma sai a hankali ba ciniki, sai yake fada wani abokinsa, sai abokin nasa ya ce zai bashi number wani malami ya taimaka masa. So sai ya kira malamin, malamin ya ce mai ba komai, sai ya turo masa wai da wani rubutu, ya ce ya sha rubutun, sannan kuma da wata takarda, sai ya ce ya makala wannan takarda a shagon nasa. To shi ne da yake cewa gaskiya hankalinsa bai kwanta ba, yake so, shi ne yake tambaya.
To dole hankalinka ya kwanciya, don wannan hanya da ka bi ba ita ce hanya ta shari'a ba. Wannan hanya da ka bi dan uwa ba ita ce hanya ta shari'a ba. Lokacin da kake samun karancin ciniki, ka je wani ya maka binne-binne ko rataye-rataye ko wani makale-makale, wannan ya saba shari'a. Da malamin nan abin da ya kamata ya yi maka, idan malamin sunna ne, malami ne na Allah, ba dan bid'a bane ba, kamata ya yi, ya ce zai taimaka maka da addu'a, ya ce da kai ka rinka sadaka, ya ce da kai ka kusanci Allah, ya ce da kai ka ƙara haƙuri tunda sabon kasuwanci ne ka bude, ya ce kuma idan ka dage da addu'a shi ma zai maka addu'a, Allah zai baka nasara da dacewa. Amma magana ka je ka makale wani abu ko ka rataye wani abu, wannan duka haram ne kuma yana iya kaiwa ma ga shirka. Don haka daga yau, tunda ka ji wannan fatawar, ka je ka cire abin da ya waka, ka cire abin da ya makala maka, ka fita daga sha'aninsa, ka je ka nemi malamai na sunna masu tsoron Allah su rinka yi maka addu'a, wannan shi ne fi maka alkhairi. Don haka abin da kai ba daidai ba ne, kuskure ne, kuma ka je ka tuba zuwa ga Allah. A nan nake amfani da wannan dama, ina jan hankalin mutane su ne sanci mu'amala da bokaye. Mutane ku ji tsoron Allah, yan kasuwa ku ji tsoron Allah, masu neman abinci da sana'o'i ku ji tsoron Allah, ku daina mu'amala da bokaye, ku daina mu'amala da matsafa, ku daina mu'amala da yan tsubbu, ku daina mu'amala da masu binne-binne, ku dogara ga Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah kadai ya kamata ku dogara idan har ku mu'mine ne. Manzo Allah ya tsoratar da mu, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda yaje wajen kahini boka ko wanda yake mai da'awar gobe da nisa ko ya san gobe, in ya gaskata shi da abin da ya gaya masa, to ya kafirce wa abin da annabi Muhammadu ya zo da shi. Don haka ku nisanta addinin ku daga lalacewa, daga gurgurgujewa da kuma rushewa. Ku tsaya ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku zama kuna rayuwa akan tauhidi da imani. Shi ya fi muku, ba mai bada arziki sai Allah, ba mai kawo ciniki a kasuwa sai Allah. Rataye-rataye da makale-makale da binne-binne a shago ko a rumfa baya kawo ciniki, Allah ne yake kawo ciniki. Alaka da bokaye baya kawo ciniki, yin wani surkulle baya kawo ciniki, Allah shi ne mai kawo asara ko ya kawo alheri ko ya kawo albarka ko ya kawo ciniki. Da haka lallai mutane su ji tsoron Allah, su kiyaye. Allah kare mu, ka je ka cire wannan abubuwa, ka je ka nemi taimakon Allah. Allah zai taimake ka insha Allah, ta hanyar yawan yin sadaka, ta hanyar yawan yin aikin alheri, ta hanyar kuma yin haƙuri. Kasuwa sai an rene ta sai an yi haƙuri, kasuwa sai an rene ta sai an yi haƙuri. Ka je ka tambayi manyan 'yan kasuwa, za su gaya maka ba daga yau kawai an fara kasuwa sai a samu ciniki ba, wani yana iya shekara ɗaya biyu ma bai fara babban ciniki ba. Saboda haka a kiyaye. Kuma ba dole bane in kai wani nau'i na kasuwanci wai dole sai ka ci nasara akan sa, idan ka gwada wannan ba kai ba sai ka canja. Mutanen mu ba sa ganewa wai mutum ya rike wani nau'in kasuwanci, kana yi kana asara, kana yi kana faduwa, ba sai ka canja wani ba. Abinda ba nasi bane yazo daga sama cewa dole sai kai wannan nau'in. Ka fara sana'ar kasuwanci ba ta karbe ka ba, sai ka canja ka je ka kama siyan hatsi da sayarwa. Ka fara siyan hatsi da sayarwa ba ta karbe ka ba, sai ka je ka bude shago provision. Ka fara provision bata kai maka ba, sai ka je ka kama fawa ko ka je ka bude shagon kaza. Ga hanyoyin neman abinci da yawa, amma mutum sai makale akan wani abu guda daya, yayi tai yayi tai yayi tai shekaru yana ta asara yana ta asara. Wataƙila Allah bai rubuta maka samun ka a ciki ba. Allah ganan da mu, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai me ake nufi da mazhaba, kamar a ce mazhabar Imam Malik ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbal?
Idan abinda ake nufi da mazhaba kamar mazhaba ilaihi fulan, abinda wani ya tafi zuwa gare shi, ana nufin fahimta, fiqhu ne. Mazhabar Imam Malik, ra'ayin da Imam Malik ya tafi a kansa ya yadda da shi na fiqhu, wanda za a bauta wa Allah a cikin alwala ko tsarki ko aure ko kasuwanci ko biyan bashi ko kuma wani akadi, shine mazhaba. Mazhabar Imam Shafi'i, fahimtar Imam Shafi'i, abinda Imam Shafi'i ya tafi akai, abinda ya fahimta da fatoyin da ya taibawa almajiransa a lokacin da yake rayuwa, sannan kuma almajiransa sai suka tattaro abinda ya fahimta din sai suka rubuta. Mutane yana da kyau ku gane ababin ilimi a lokacin Imam Malik da yake raye ko Imam Shafi'i, babu mazhabarsa. In an ce ba mazhabarsa, da mazhaba da irin fahimtar da muka yi mata yanzu, sai bayan da suka mutu almajiransu suka tattara fatowinsu da fahimtarsu da ra'ayin da suka tafi akai, sai aka rubuta, shine ake cewa mazhabar wani, mazhabar wani, mazhabar wani. Amma su ma a lokacin su ai suna bin mazhabar sahabbai ne da tabi'ai da sauran kuma waɗanda malamai ne ƙwarai. Allah ya ganar da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan mutum yayi alwalar bacci ya kwanta, sai cikin dare ya tashi ya yi bawali ko ya kama ya dai wani abin haka, to wai sai ya saki alwalar ko wadda ya ta farko ta ishe shi, saboda ya ji an ce wai alwalar bacci ba ta karewa. Sannan kuma take cewa a sata addu'a, Allah ya cika mata burinta na mallakar keken ɗinki na kanta.
To na farko dai, ita wannan alwala ta bacci alwala ce ta shari'a ta ce idan mutum zai kwanta bacci ana so yayi wannan alwala, zai yi ta ko da yi cikakkiyar alwala ko yayi ta mara daidai ya halatta. To idan mutum yayi bacci ya farka ya je fitsari ya dawo ko bawali ya dawo, ba sai ya maimaita ta ba, kawai da mun so ake kai alwala kai wannan addu'a. Amma ba sharadi ne cewa idan ka shiga ban daki ka dawo sai ka sake ba, a'a. To amma yazo yadda malamai suke bayani, idan mutum ya kusanci mace ya tashi ya farka ya dawo, zai iya jaddada ta idan yana da ra'ayin yana so ko ya sake yin tsarki ya sake koma ya kwanta. Almuhim dai ba dole bane sai an maimaita alwalar bacci dan an tashi fitsari ko an tashi bawali ko an tashi bayan gida, ba dole bane sai an maimaita ta. Yan uwa masu sauraron mu, ku taimaka wannan baiwar Allah addu'a, tana so Allah ya mallaka mata keken ɗinki, iya abin da take so kenan, kuma ta yi ƙoƙari. Muna miki addu'a kuma muna miki albishir insha Allah ta'ala, da yardar Ubangiji zaki mallaki keken ɗinki. Ya Allah ka mallaka mata, duk wanda ya ji mu ya ce amin. Ubangiji Allah ka mallaka mata kuma ya baki ikon rufa kanki asiri da ƴan uwanki da iyalinki. Allah ya ba mu dacewa. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa, wannan take cewa babansu ya kasance yana musu komai, yana kiyaye addini, wai amma ta ce wai yana kallon hotunan batsa.
Subhanallah.
Ta san taya za ta hana shi ba, ta ce har kuɗi yake biya ana tura masa a wajen tura.
To na farko dai, wannan uba a yi masa addu'a. Wannan uba ya koma ya fada cikin fitina, wannan uba ya fada cikin jarrabawa, a yi masa addu'a, a roƙan masa Allah, Allah ya yi masa wannan fitina da wannan sharri da wannan bala'i da ya fada yake ciki. Allah ya kare shi, tunda yana ciyar da ku, yana shayar da ku, yana daukan nauyin ku. Ku dauka ya shiga jarrabawa ne, kar ku yake shi, kar ku yi fada da shi, kada ku yi gaba da shi, ku dauka kaman mara lafiya ne yana buƙatar magani. Abinda zaki yi na farko addu'a da roƙon Allah. Abu na biyu ku zauna ku duba ku gani wane ne na kusa da shi abokin sa, ko wane ne yake sama da shi, ko wane ne malamin sa. Ku je ku yi musu bayani cikin ladabi da girmamawa, a kira shi a masa nasiha. Idan hakan bai yi ba, ku rubuta mai takarda tare da gaisuwa, tare da addu'a, tare da girmamawa, kuna masa roƙon Allah. Allah ya taimake shi daina wannan abu, ku nuna damuwar ku akan cewa wannan abin da yake bai dace ba kuma ya saba shari'a. Ku ci gaba da yi masa, ko da ya bai daina ba, a ci gaba da yi masa nasiha, insha Allah zai daina. Ko muna roƙon ƴan uwa su taimaka wannan yarinya da addu'a. Allah ya shirye mata da mahaifinta da yake kallace-kallacen hotuna na batsa. Wannan fitina da ake ciki ta zamani, Allah Ubangiji ya yi. Abu na ƙarshe, ina baki shawara, idan babanki da ɗan sauran ƙwarinsa wataƙila, to a bashi dama ya ƙara aure. A bashi dama, ko da yake daman ba hana shi kuka yi ba, ku taimake shi ya ƙara aure. Wataƙila ko in ya ƙara aure, auren zai sa ya daɗa kamewa. Na'am, wataƙila za a ce yana da mata. To ba mamaki wataƙila matar da yake tare da ita ba ta masa abin da yake so, ne masa kwalliya da ado. Abinda za ku daɗa yi kuma ku daɗa kawar da shi, ku duba irin hotunan da yake kalla, sai ku umarci matarsa, in uwarku ce ko kuma kishiyar uwarku ce, ku gaya mata ta rinƙa masa irin wannan kwalliya da ado. Wataƙila in yana gani a wajen matarsa ta sunna, sai ya watsar da matan banza da yake. Allah shirye muku da mahaifinku. Allah ya raba mu da wannan bala'i da wannan fitina. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah ayyo mata nasiha saboda suna yawan kai sirrukan gidajen auren social media domin a basu shawara. Zaka ga akwai groups haka, akwai pages da matan suke zuwa sai su kai sirrukan gidan mijin nasu domin a basu shawara dan nufin neman shawara.
To, a haƙiƙanin gaskiya za mu kalli abin ne ta ɓangarori kamar haka. Ɓangaren farko, mata da kake ganin su a wannan zamani da ake ciki suna buƙatan waye zai yaye musu damuwa, waye zai ɗauke musu kewa, waye zai warware musu matsalolin da suke ciki. To, in an ci rashin sa'a, mace ta zama tana alaƙa da ‘yan duniya ko ‘yan social media ko ‘yan trending ko ‘yan wa ake cewa waɗanda celebrities ko wani abu makamancin wannan. To, in aka ci rashin sa'a, in mace wannan layin ta bi, to shine sai ta rinƙa ɗiban dukkan damuwarta ta kai wa ɗan fim, ta ɗauki damuwarta ta kai wa ɗan drama, wani celebrity, wani waye-waye da sauransu. To, wannan layin da suke bi kenan, an ci rashin sa'a ba a ɗora su akan layin addini ba. Wannan kuskure ne, ba daidai ba ne, a yi ƙoƙari a faɗakar da su su daina. Abu na biyu, malaman addini, malaman musulunci, malamai masu da'awa, su buɗe wata ƙofa ta musamman na sauraron mata, da ‘yan mata da matan aure, da iyaye, umuman mata ma in general. A buɗe musu ƙofa, a rinƙa sauraron matsalolinsu, a daina hantararsu, a daina zaginsu, a daina ɓata su, a daina cewa ai mata mutanen banza ne, a daina cewa ai mata sun lalace, a daina cewa ai mata ‘yan iska ne, a daina cewa kaza-kaza. To, idan ana gaya musu wannan, ba za su iya tunkarar mutum su gaya masa larurarsa ba gaskiya. Dole sai mun canja uslubin da'awar, yanayin karantarwa, kamar yadda Annabi a gidansa mata suna zuwa suna masa sallama, su gaya masa larurorinsu na duniya, ya taimaka musu da matsalolinsu na auratayya, ya taimaka musu, ya amsa musu da matsalolinsu na ‘ya’yansu, da matsalolinsu na mazajensu, da matsalolinsu na zamantakewa, da matsalolinsu na kasuwancinsu da komai. Mata, Annabi yana musu wannan barkatai a cikin littattafan hadisai. Mun sani ana zuwa ana yi wa Annabi fatawa. To, amma yayin da malamin addini ya sa wani shamaki, ya kyamaci mata ko ya guje su, ko yana yawan musu fada, ko yana ganin ba su da kirki, to dole su tashi daga bukatunsu su rinka kai wa waɗanda bai kamata su saurare su ba gaskiya, wanda bai dace ba. Don haka a gyara uslubin da'awar, a gyara uslubin da'awar. Yanzu na tabbatar mu dai daga budewa wannan page da muka bude na sauraron iyaye mata da larurorin su wallahi mun ga canji da yawa suna kawo matsalolin su da ba sai sun je kotu ba da yawa aure ya so ya mutu a wannan zauren mun sa mun sha sulhuntawa suna wata duniya nesa su kawo mana mu tattauna mu ba su shawarwari su je su jarraba kuma su ci nasara su aiko suna godiya to yayi in mun rufe kofar muka ce kawai kullun zamu rinka tattaunawa ne akan matsalolin tsarki da alwala da abin da ya shafi wasu mu'amaloli na addini ba mu saurari larurorin mata a cikin gidajen su ba za a samu matsala dan haka iyaye mata ku daina daukan sirrinku na auratayya sirrinku na zamantakiya kuna kaiwa social media wajen yan film wajen yan drama wajen celebrities wajen wane ne wajen wane ne ku dawo wajen malaman addini da suka aminta za su rinka sauraron ku cikin ladabi da biyayya ku yi hakuri da dogon layi da za ku bi akan fatawoyi da tambayoyi idan kun yi wannan to rayuwar ku za ta yi dadi a cikin sirri a baku amsa kuma a baku aya a baku hadisi ku samu peace of mind abinda Bature ya faɗa samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma gaskiya ne abinda yar uwa ta faɗa wallahi idan zaka ga irin bankade bankadan da mata suke yi suna faɗan larurorin su wallahi abin kai kuka ne to amma ina so injiniya ka gane ita wannan matan fa ba wanda ta samu sai wannan shi take bi wannan dan film din shine hero dinta mata nawa ne suke bin malaman addini suke jin fatawa suke jin karatu kadan ne to ni ina ganin a dada budada abun a dada fadadawa a bude pejuka na amsa tambayoyi da fatawoyi da larurorin mata za a rage mutuwar aure za a rage larurorin rayuwar su kuma za a raba su da wadancan mutane wanda ba na kirki ba da suke kai bukatun su wallahi malam zaka ga wani ya zauna dan film ne zai zauna ya nadi kafa a kujera wallahi mata suna kawo masa bukatun su da larurorin su wai shi zai warware musu a wajen su suke karban shawara ba aya ba hadisi shi kansa yana bukatar seti fa to amma shi ake kallo ko ba haka bane watakila yayi wani film ne da ya shafi zaman aure watakila yayi wani abu ne da sauransu ai hakuri muna magana ne akan addini wa'atul buyuta min abwabiha duk wanda zai zo neman wani abu na addini to ya tafi wajen masu addini aje wajen malaman addini su ne za su warware muku larurorin ku da matsalolin ku a bisa aya da hadisi bance ba wanda ba malamin addini ba zai iya sulhunta matsalar aure ba haka nake nufi ba amma ina nufin abinda mace za ta kai ga wani ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali a hada ta da aya da hadisi yafi a gaya mata dabaru na duniya kawai ko dabarun turawa ko wani experience ko wani makamancin wannan Allah ya ce miki mata su fahimci wannan bayani namu Allah ya ganar da mu da nan nake so in kira ga iyayena mata har yanzu akan wannan harkar social media din engineer zaka ga mace matar aure tana daukan hotonta tana status da shi hoto mace tai kwalliya ta matsa kirjinta ta fidda tsirecin ta ko tai kwalliya tai ado status da shi ko kuma ta sashi a menene ake cewa tana a aika wa kawayenta ko status ko kuma mai duk abin da ake
ko story
a Snapchat ko wani abu wallahi haram ne ina kira ga mata ku ji tsoron Allah da kuke daukan hotunan ku kuna bayyana da mai aure da mara aure ko ke da baki da aure ai Allah bai halatta ki fidda fuskar ki da kwalliyar ki ana kallon ki ba duk matan da ake kallon su a social media nan aga kirjin su aga fuskar su aga bayan su aga gashin su wallahi haram kuke aikatawa kuma Allahumma fashhad Allah ka shaida mun gaya muku mun maimaita muku duk wacce take yada hotunan ta a social media ko a TikTok ko a Facebook ko a wani abu ana ganin hotunan ta ki shirye amsar da zaki bawa Allah da mala'iku da zasu rutsa ki tun daga cikin kabarin ki shirye jawabin da zaki basu mace cewa akai ta rufe kanta mace cewa akai ki lulluba kanki ba cewa akai ki bayyana kanki ba mafi muni matar aure wasu mazajin ba su da kishi sam kaga mutum matarsa a Facebook an yi sallah dan an dauki hoton sallah matarsa ta je tana ta yada hotuna in dai da man zaka bar matarka ta ta dauke dauken hotuna to shi hoto da man a dauke sai an yada shi ya kamata mu yi kokari wayewar mu a addini ya zama mun wuce wannan abun mun wuce wannan duk wacce take gidan aurenta take zamanta ko take mace mai addini ta rufe kanta ta lulluba kanta shari'a Allah haka aka Allah haka Allah ya gaya mana ya ayyu annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna kaji qur'ani ce dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahima ku saka hijabi ku lullube jikinku kirif ku lullube ayi kasa kasa da shi wannan shine yafi kusa a gane ku ta yaya a gane ku da hijabin ku a gane ku da lullubin ku cewa ku mutanen kirki ne ku matan arziki ne fala yu'zain ba za a cutar da ku ba duk matar da ta fidda tsaraicin ta ko a TikTok ko a Facebook ko a WhatsApp ko a YouTube ko a menene ko mata aure ko ba mata aure ba ai ta bayyana kanta don a ganta ne a lokacin wani zai kai mata farmaki wani zai farautar ta ballantana abun kunya gare ki kina matar aure kina bayyana hotonki amma na miki uzuri watakila baki sani bane to ki tuba Allah ya baki ikon tuba
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mai dakin sa kwata-kwata bata iya magana ba yace kuma ga rashin kunya sannan idan yayi mata fada sai ta daina kula shi ko gaisuwa sai ta daina masa sannan idan tayi sallah yace tana idarwa za ta cire hijabinta ba za ta tsaya ma tayi azkar a cikin hijabi ba abin yana damunsa sannan kuma sai dai ta ci gaba da danna waya sai ta ce wai business dinta a cikin waya yake shine yake so dan Allah ya mata nasiha
to wannan baiwar Allah muna mata addu'a Allah shiryar da ita idan haka ne abinda mijinta ya faɗa Allah shiryar da ita kuma muna fatan wannan sako wato ya isan mata tana da laifuffuka da yawa na farko bata iya magana ba menene ake nufi da mace bata iya magana ba bata iya magana da manya ba bata iya magana da mijinta ba bata iya magana ta girmamawa ba ga rashin kunya ta hada abu na gaba ba ladabi ba mutunta na gaba sannan kuma ga rashin kula da ibada a cikin dunkulallen maganar da yake fada ko ba haka bane ba idan tayi sallah tana idarwa sai ta cire hijabinta ta tashi wai zafi take ji to alal akalli idan ta idar da sallah baiwar Allah ai sai ta zauna ta fuskanci Ubangiji ta yi azkar da ake ko ba haka bane ba kiki azkar da ake yan zikirin nan da ake minti nawa ne kwata-kwata Allah ayi aji kunyar Ubangiji a fuskance shi cikin sutura cikin mutunci cikin kima sannan abun mamaki kuma sai ta zo tana ta danna dannan waya ke baki zikiri ba kina danna dannan waya wato abin da yake faruwa shine malam wannan matsala a dunkulanta injiniya matsala ce ta tarbiya yarinya ce yaje ya auro ta watakila bata samu kyakkyawan training da tarbiya daga gidan iyayenta ba ka san yanzu ana yin aure na kyau auren sha'awa auren ina son wance tana so na amma ba a tattaunawa da yarinya a gane background ɗinta akan tarbiyyarta da addini kuma abinda zai dade shigowa na biyu wannan yana nuna mana illar wasu iyaye da ba su koyar da ƴaƴansu tarbiyya na zamantakewar aure kai hakuri da yawa daga cikin ƴan matan nan da kake ganin su a bakin titi wallahi magana ba su iya ba zaka auri mace da dai kafin ka aure ta ta iya magana soyayya kafin ka aure ta amma in ta shigo gidan miji ma kuka ce ya ne ita me yasa a makarantun da suke zuwa na boko ba a koya musu tarbiyya ya zaki wa miji ba a koya musu islamiyu sun guji islamiya yau mata kaga da a Kano duk inda magariba ta tashi ƴan mata zaka ga suna ta tafiya makarantar dare anguwa fal da ga makarantun dare a cike suke da ƴan mata amma yau ka zagaya cikin kokuwar birnin Kano duk an kashe makarantun dare kadan ne ake yin makarantun dare to shi yasa idan ka auna zaman auren yafi zaman lafiya a shekarun baya da ake karatun. Yanzu kuma da aka shiga harkar waya a hannu da wayewa, ƴan mata su yi ta chatting, ƴan mata su yi ta wanka suna kwalliya suna shiga kasuwanni, haka kurin yarinya da yamma fa sai ta shiga la'asariya kantin kwari. Haka kurin yarinya da yamma sai ta shiga la'asariya a singa. Haka kurin sai ganta a kofar wambai, haka kurin a titin nan na kasuwa, haka kawai zaga ƴan mata suna tafiya. Me kuka je siya kasuwa? Ba abin da suka je siya. Kwalliya ne da ado kawai. To sun cinye lokacin su, ba iyayen su ba sa haduwa da su, su koya musu tarbiya. Sannan mun shafa da muna maimaitawa. Duk lokacin da yarinya ta zama budurwa kafin a kai ta gidan miji, a zaunar da ita a koya mata ya ake wa miji magana, ya ake ba wa miji abinci, ya ake ba wa kaza. Wallahi injiniya ina tunawa ni ina yaro karami, mahaifiyar mu idan za ta ba wa mahaifin mu abinci, wallahi sai ta durkusa ta bashi. Yana kafin ya dawo, yanzu haka kwalwata tana ga mu, tana nuna mu gashin fudan mahaifina kafin ya dawo daga kasuwa, an ajiye masa buta, wata irin buta din nan ta aluminium, ta tasa mai bakin hannu, gashi an ajiye masa, ga abincinsa. Ina na yaro karami ina rarrafe ko ina tafiya, wallahi ina tunawa yanzu haka kwalwata. Kuma ina tuna gari Allah ya waye mahaifiyata ta je suna gaida babana. Amma yanzu dun Allah haka ne? Ba haka bane. Mun kashe tarbiyyar ƴaƴanmu a cikin gidajenmu, ba ma kulawa da su. Yarinya sai dai kwalliya, uba ya ta kashe wa ƴaƴa kuɗi su iya sa sutura, ta je jami'a, ta yi karatu, ta iya turanci, ta iya feleke, ta iya tsiya, amma bata iya miji ba, bin miji ba. Bata iya abinci ba. ƴan matan wannan zamani da yawan su wallahi abinci ba su iya ba. ƴan mata ku yi hakuri da ni, ina gaya muku gaskiya ne, son ku nake ku gyaru. Abinci yarinya zaka gayyato ta ka kawo ta gidanka, afun a wannan ka aure ta ka kawo ta gidanka, bata iya abinci ba. Nau'uka na abinci da ake yi, yanzu kaga akwai abinci kan zamani ba su iya ba. A gidan radio fa ake koya wa mutane abinci, a Facebook ana koya mutane abinci, amma ba su iya ba. Abincin mu na gargajiya ba su iya ba. Kaga mace bata iya kudu, wai ka ce yarinya budurwa ta ma kudu, wai ta wai me kudu? Bata iya kudin yakuwa ba, bata iya kudin zogale ba, bata iya kudin garin kwaki ba, bata iya kudin kanzo ba. Kaza ka wannan satin da ya wuce wani ya kira ni yake gaya min, yace mallam ina da yarinya masha Allah budurwa na aure ta, yarinya kikkiawa mai ilimi, tana da ilimi. Yace amma wallahi tallahi mallam daidai da tuwon dawa bata iya tuka ba. Yace ni kuma Allah ya jarabe ina son tuwon dawa. In nayi tai muku irin waɗannan maganganun sai mu kwana. Da haka sai an koya musu tarbiyyar magana, sai an koya musu girmama miji. Idan ba haka ba za a yi auren ya ta mutuwa. Da haka ni shawara ta gare ka, kai tarbiya ka dauko, tunda ka je ka auro ta, ga ta kana son kayarka, yi hakuri kai ta rarashinta, kana koya mata tarbiya ta koya. In ba ta iya magana ba, in ta maka hauka sai ki ce ke ba haka ake ba, ai ni mijinki ne, kaza za ki ce, to gobe za ta gyara. In tana ma rashin kunya, kai ka saukakar kai fada, kace ba haka ake wa miji ba, kaza ake. Idan ta kama wannan rashin azkar ko rashin ibada, lallabe ta, sata a islamiya, a rinka koya mata, ka lallaba ta haka. Idan ta ki gyaruwa, tafka mata kishiya. Mu je injiniya.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin yin kasuwanci wai da kuɗin adashi?
Na'am, adashi amana ce. Ni in ba da 20,000, kai ka ba da 20,000, mallam Adam ya ba da 20,000, mallam Ahmad ya ba da 20,000, mallam Adamu ya ba da 20,000, kaga 100,000 ta hadu. Wannan 100,000 in a wata ne, to sai mu ba wa mallam Adam ya dauka, haka ne? Wani wata kuma sai mu ba wa injiniya, wani wata sai Abdullah gadan kai ya dauka, wani wata sai Ahmad ya dauka, wani wata sai kaza. To ban sani ba injiniya, yaya za a yi ai kasuwancin da kuɗin? Tunda a wata ake hadawa a baya,
ko yana nufin in ka dauka maybe da raguwar bashi akan ka baka biya ba, maybe kamar in nayi daukan farko kaga ai 20 ce ta ba, 80 duk bashi ne.
A'a, idan har aka ce me hukuncin yin kasuwanci da kuɗin adashi, in an ce me hukuncin yin kasuwanci da kuɗin adashi, ni a fahimta ta ina ganin kamar
mai ajiyewar.
Amma ga mallam Adam nan ko me zaka ce?
Akwai ɗan kasuwa da ake yi.
sai kai da karfi ba na ji
akwai na yan kasuwa
akwai adashi me
yan kasuwa da ake yi
eh eh
kamar misali a ce kasuwa farm center
na'am adashi yan kasuwa aha
mutum mai dubu 20 ya sa mai dubu 10 ya sa mai dubu kaza ya sa kullun zai dinga zuwa yana karba
na'am kullun okay adashin kullun okay
wani za a ba za a ba kaza a wata kaza
to na gane
kudin za su tara a
hannunsa to na gane to ka gani ya fito da abun fili kenan wannan ba adashin ba za mu dauke shi a matsayin adashin wata-wata da ake dauka ba akwai adashi kamar yadda shi dan uwa Adam ya faɗa akwai adashi na yan kasuwa kamar a farm center ko a Singa ko a Sabon Gari ko a kantin kwari akwai katigin adashi wanda kullun zai rinka bin shaguna yana karban dubu 20-20-20 ko dubu 10-10-10 wanda wannan dubu 20-20-20 din kullun in kai 30 kwana wata guda kana bayarwa wancan ma yayi wata guda yana bayarwa to sai a ba wani to kaga ai kudin za su zauna a wajensa kafin me
kafin wata
yawa to shine ake tambaya me hukuncin kasuwanci da wannan bai halatta ba la yajuz bai halatta ba sai da sharadi da yarda yanzu kamar mutum idan mutum ya kai kudin sa banki kaga ai banki tana juya kudin sa amma da yardar sa dan haka yanzu misali duk wanda yake karban kudin adashi yana so ya rinka business ya rinka juya kudin adashin nan na mutane to lalle ya nemi izinin masu kudin nan cewa zai rinka juya wannan kudi kafin wata ya kai ya ba wani sannan idan an zo za a yi da yarjejeniya wa zai dauki asara idan kudi suka bata in ya shiga kasuwanci wa zai dauki asara to sai su yarjejeniya amma ku rike ka'ida duk kudin wani kudi kawai ko na wane ne ba a juya kudin wani ba na ba da yaddarsa da amincinsa ba wannan shine magana ta farko fatawa ta farko dan haka maganar juya kudin adashi bai halatta ba sai da izinin masu adashin in sun baka dama bismillah ka juya idan ba su baka dama ba to kar ka juya wani zai ce to ai kuma yanzu idan kudin suka bata ni zan biya ana iya fadan haka ko watakila saboda shi zai biya din sai ya ce bari ya juya su ko ba haka bane ba to sai ya ce musu to za mu yi adashi amma ku sani idan na karbo kudaden ku a tsakiyar wata kudin ku aka sace ko kudin ku aka samu matsala ni zan biya to ina so in shaida muku ni kuma zan yi kasuwanci da wannan kudi saboda koda wani calamity ya sako wani bala'i ko wani masifa ta sako ta asara to ni kuma zan iya me zan iya compensate ni mai kaga shi ma da me da izini da amincewa da yadda amma haka kawai in ta daukan kudi na ina baka kana juyawa ni ban juya kudin ba kai ka karba da sunan ajiya ka je ka juya to kaga ai bai halatta ba abu na uku ai shi mai karban kudin adashi ai ana biyan sa a iya yadda na sani ana biyan sa to tunda ana biyan sa meye ne neman riba akan kudin mutane tunda ana biyan sa duk karshen wata ana biyan sa ko duk kaza ana biyan sa ko kuma duk wanda zai dauki adashi ai ana zare masa abu kaza to kaga ai an riga an biya shi wahalar sa kaga ba bukata ya je dauki kudin mutane yana me yana juyawa Allahumma illa idan akwai yarjejeniya za a iya wannan adashin kamar misalin wani ya ce to ni kar ku biya ni ko komo kawai ku rinka tara mu wannan kudi zuwa karshen wata zan hada wa mutum 30 kudin su amma kafin karshen watan ni kuma zan rinka juya wannan kudi abinda na samu na riba ni kuma shine rabona to wannan shi ya halatta idan aka yi da yarjejeniya mu gyara adashin mu rinka tuntuban malaman addinin musulunci idan za mu yi abu na karshe da na so na faɗa akan wannan malamai sun yi magana akan alwadi'a al'ajiya bari in dan warware matsalar ta fito fili akwai malaman da suka tafi akan cewa idan an baka ajiya ai amana ce ai an yadda da kai ne ko wanda ya dauki miliyan 20 ya baka yace ka ajiye masa daga nan zuwa wani lokaci na farko ba biyan ka yake yi ba yawanci ajiya ba a biya galiban ajiya ba a biya amma akwai masu biya ajiya amma yanzu ina magana akan ajiyar da ba a biya to sai wasu malamai sai suke cewa wanda aka bashi ajiyar kudi yana da dama yayi tasarrufi da wannan kudin ya juye wannan kudin li'annahu mu'tamanun saboda ai an yadda da shi. Me yasa ake gudun kada ya taba wannan kudi? Me yasa za a ji tsoron kar ya taba wannan kudi in ba a yadda da shi bane? To tunda kuka bashi kudin sa ajiya, wannan ka bashi miliyan 50 kace ya ajiye. To ai ka yadda da shi. Mutumin da zai ajiye maka miliyan 50 shekara guda, shekara biyu, to akwai wani abun tsoro ne dan ya juye wannan kudi, ai zai dawo maka da kudin ka. Da haka sai wasu malamai suke cewa to tunda kai mu'taman ne, an amince maka, an yadda da kai, wannan ka ci ribar wannan amincin ka, juye wannan kudin da aka baka. Wannan wata fatawa ce ta daban, amma abin da yafi zaman lafiya an baka ajiya ka kada ba, kuma shine amana. To haka kuma suka zo malaman fikihun suke magana akan yaya wanda aka bashi ajiya sai kuma ajiyar ta bata. An baka ajiyar 50,000, an yadda da kai aka baka ajiyar 50,000, to sai 50,000 nan ta bata, ko 100,000 nan ta bata, ko miliyan 100 nan ta bata, kuma aka bincika ba sakaci kai ba, sai malamai suka ce ba za ka biya ba. Me yasa ba za ka biya ba? La'annaka mu'taman, saboda ai an yadda da kai. Yadda da kai nayi na baka 100,000 na, to kuma tunda ka zo ka ce min ta bata ba da sakacin ka ba, ai ya kamata in yadda da kai. To ina amfanin yaddar kuma ka bani ajiya ba biya na kai ba, kuma abun ya bata, kuma bataye ba sakaci ne ba, kuma ka sa ni biya, ina amfani? Ba amfani. Suka ce bai zai biya ba. Wasu kuma suka ce zai biya. Wallahu ta'ala alam, masail ne na fiqihu. Akwai maganganu da yawa na malami, Allah gane da.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tantana JSS 3 take tare da wani saurayinta, yanzu har ta kai level 2. Ta ce suna son juna, ta ce amma wani lokacin wa yana dan taba jikinta da sigar soyayya, ita da bata dauka laifi bane sai daga baya. So ta yi ta roƙon Allah dai su rabu, amma abin ya kewa. Yanzu har ta kai ga an ya turo an tambaya. An tambaya, to shi kuma ta ce tana son shi, sai shi ne take cawaya makomar abin da suka yi a baya.
Laifi ne mutum yana neman mace da aure ya taba ta, haram ne, saboda ba matarka ba ce, ko hannu ya taba haka haram ne. Laifi ne. Don haka abin da kuke da ke da saurayinki da sauran 'yan mata da suke yi suna runguman juna a lokacin da suke zance ko na makamancin wannan abu haram ake aikata, kuma sunansa zina. Manzo Allah ya ce al'ainu tazni wa zinahan nazaru, ido yana zina, zinar ido shine kallo. Wal yadu tazni wa zinahal batsh, hannu yana zina, zinar hannu shine tabawa ko kamawa. Wal rijlu tazni wa zinahal khuta, kafa yana zina, zinar kafa shine wato tattakawa mutum ya je wurin da zai barnan. Wal farju yusaddiqu zalika aw yukadzibuhu, farji yana gaskata haka ko kuma ya karyata haka. Da haka karki sake bari ke wani ya zo neman ki da sunan aure ya taba jikinki, karki bari ya bari sai ya bada sadaki an daura aure. Wannan in shari'a yake so, sai dai kuma an gargajiya da zamani da soyayya ta tsiya da ake ta yi, wannan kuma ana yi ana saba wa Allah, amma a wajen Allah la yajuz, bai halatta ba. To na ji daɗi da kika ce kin san cewa bai halatta ba, kuma kin nemi a daina. Ban sani ba a daina bane, tace ko me ne?
Da bata san ba kyau bane,
da bata san ba kyau. To shikenan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki mai kyau, Allah ya ce yana ciccanje munanan ayyukan sai dawo masa da su masu kyau, masu kyau. Allah ya kasance mai gafara ne, mai jin kai. Kenan kin tuba, to Allah zai yafe miki. To bai da alaka kuma yanzu da aurenku, za ku iya yin aure ai, babu wata damuwa. Tunda ya turo yana neman ki, shi ma wata kila bai sani ba kauna ce, kuma ana yawanci ana magaisawa, ana musafaha, ana hogin a rungumi juna, har da sumbantan juna, duk 'yan mata da samari duk ana yi da sauransu, duka ana yi. To amma ba a shari'a bai dace ba, a turanci ne, a turawa, a yahudawa duk suna yi, amma mu musulmi bai kamata mu yi wannan ba. Khalwa ma an hana yi, namiji yake banta da shi da mace daga shi sai shi, dole a yi zancen a falon uba ko inda ana zirga-zirga ko zauren kofar gida ana ganin juna, da sauransu a tattauna inda yara suna wuciya ko ba kamar ne ba yawa la yakhluwanna ahadun bimra'atin illa wa ma'a hadhi mahram annabi yace sallallahu alaihi wasallam kada ɗayan ku yi halwa yake banta da wata mace face da muharrami a kusa da ita wallahi alam
ina ga dogon neman ma ya taimaka tun tana je SS3 har ta kai level 2
shekara
da 5 kenan Allah
ya shekara to kaga wannan ma kaga ai wata fitina ne ban sani ba na shi mun shayin karatu anan muna fada dogon neman auren nan bai da dadi yana da illa yana da matsala shi yasa kullun duk wanda ya je ya sayo kankana bata nuna ba zai share ni wallahi zai share ni shi yasa idan zaka yi aure ka bari in ka shirya zaka yi aure kai iyaye ku daina barin ƴaƴan ku suna yin zance lokacin auren su bai yi ba iyaye ku daina barin ƴaƴan ku suna zance tun suna junior secondary school yarinya ka kasan cewa ba zaka aure da ita ba sai ta gama university dan me zaka bata tana hira tana zance tun tana secondary school wannan wasu kurakurai ne da iyaye suke mutun ya shekara 5 yana zuwa gurin yarinya ana hira shi ya wahala sannan su ta saban Allah sannan kuma ya zo ya tsare ta ba mamaki wata kila ya hana ta karatu ba mamaki kuma ya zo bai aure ta ba ba mamaki larurori da matsaloli su zo su ta faruwa akwai wani bawan Allah da yazo abin nan yake magana ya kawo karan wani sirikin sa yana neman shi yana wannan ya kafa mai doka ya ga yarsa yana so tun yayi shekaru yana ta bi yace uban yace a ba yanzu zan auren da ita ba sai ta kai munzali kaza ina so mutane su gane fa uba yana da yanci ya kayyade lokacin da zai aurar da diyarsa ba aya ba hadisin da yace dole wai idan yarka saurayi yazo sai ka mata aure babu kuma kowa yana da ra'ayi a gidansa yanzu wani yana so yarsa sai ta yi karatu ta haddace Qur'ani ko sai ta yi school of nursing ko sai ta yi degree akan likitanci ko sai ta yi kaza wannan tsarin sa ne ko sai ta iya sana'a kaza ko sai ta yi kaza tunda yarsa ce kuma shike mata tarbiya kuma shike kula da ita to shikenan sai a bashi sai ya cika burinsa to sai wai mutun ya zo ya ga yarinya ka tuntuna junior secondary school ya matsanta mata saboda tana gaba-gaban jiki watakila ko watakila an ga tana da kyau ko ana ta kaza wai a nemi a fara maka zance da yarka tuntuna junior secondary school kuma kai kana da manufarka kuma in baka ai ba sai a ce ai baka tsoron Allah wallahi abinda mutane suke kenan wannan ba daidai bane a ce ai baka tsoron Allah an zo ana neman yarka kai ka bada dama a'a jama'a kowa yana da ra'ayinsa wani yana iya aurar da yarsa tuntuna junior secondary school ra'ayinsa ne ba wanda ya hana shi ko bai saba wa Allah ba wani yana aurar da yarsa tana gama secondary school ra'ayinsa ne bai saba Allah ba wani kuma zai bar yarsa sai ta yi degree ko sai ta yi diploma haka yaga dama matukar ba barna take ba saban Allah take ba komai take ba ta kare mutuncinta tana zuwa jami'anta tana karatunta da hijabinta tana cin jarabawanta to dan me za a hana ta babu wani dalili to amma mutun yazo kai ba za ka aurar da ƴan nan yanzu ba ka zo ka bar saurayi ya kama hira da yarka shekara 5 ba dole ya tata adiba ba dole ya tata bata ba to kuskure akai ina fatan iyaye mata ku kiyaye ku ƴan mata ku kiyaye in kin san ba aure zaki yanzu ba karki ji tsoron wai ai yanzu samarin in baki kula su ba za su zo su kubuce kina junior secondary zaki je ki fara zance da samari ubanki kuma sai ya sa sai kin yi degree ina ma laifi a bari kina jami'a kin kai shekara ta 3 ko shekara ta 4 saura shekara 1 a daidaita wannan yana da kyau mutane su kula dan a rage barna dake faruwa a lokacin da ake neman aure a tsakanin ma'aurata guda biyu ki je ki auren ki da saurayinki ki nemi Allah ya yafe miki shi ma ya nemi Allah ya yafe masa ya halatta ku aure a tsakanin ku muna fata ko mutane za su daina wannan dogon neman aure saboda fitintunin da suke cikin sallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene matsayin zama da mijin da ba fada suke da matarsa ba amma ba wani mu'amala da take hada su sai dai in yana bukatar ta kawai sannan kuma tace ba sa hira sai dai kawai idan zai fita kawai ya bada kudin cefane sannan kuma tace idan mace tayi ciki ma zai daina kula ta sai ta haihu ta yaya yaran
to
wannan kulawa
to wannan matsala ne wannan mijin matsala ne amma a yi kokari a gyara shi na farko mijinki yayi kuskure kuma akwai cutarwa a cikin zaman ku ta aure. Abu na farko dai daman mata ku gane, ai miji ai sai yana da bukata ne zai je ga matarsa. Ku daina zuwa kuna shan magani kuna tilastawa mazajen ku su sun yi alakar aure da ku ta dole, kuma kuna da tsiyar ku mata. Miji shi alaka da mace sai in kana da sha'awa kana so, kamar yadda ita ma idan tana so din ana iya samun haduwar ra'ayi tana so kana so, to a kula da wannan. Kamar yadda kuma wasu mazajen su je su sha magani su ta azabtar da mata, ya sha maganin gargajiya ya fidda kansa daga yanayin da Allah ya yi shi ya je ta azabtar da matarsa kullum yana saduwa da ita, kuma ya rinka mata mu'amala da yafi karfin rayuwarta yafi karfin daukan jikinta. Wannan shi ma la yajuz, bai halatta ba. To amma namiji ya zamanto yana gujewa matarsa da ta dauki ciki ya rabu da ita sai ta haihu, wannan akwai cutarwa, ya shiga haki, sannan baya hira da ita, to ya zaka dauko yar mutane ka raba ta da iyayenta, abokanan hiranta da kannanta abokanan hiranta, ai kai ne abokin hiranta, dole ne ka zauna da ita kan hira da ita ka tattauna da ita. Yanzu jahilcin da yake faruwa, wai wannan mijin wai sai ya ce ni bana hira da mata amma kana hira da abokananka a kasuwa, ai ni bana hira da mata amma kana hira da abokananka a club, wannan ba daidai bane, kuskure ne. To ya za a yi da wannan mijin? A fadakar da shi a ilmanci a addinance ya gane, a hada shi da malamai na addini da za su wayar da kanshi, ko a hada shi da abokanansa a fahimtar da shi, ko kuma ke din ki rinka zuwa kina masa hira. Idan ya kore ki, ki ce a hakkinki ne. In bai yi ba, a hada shi da iyaye su kira shi su nuna masa lalle akwai hakokin aure da ya tauye. Haka wasu mata suka yi min fatawa, suka ce ga sunan su wajen uku cinkus a gidan mijinsu, suka ce amma wallahi ba mu taba ganin hakurin mai gidanmu ba, baya zaman hira da mu. Ta ce duk lokacin da ya dawo fada yake da bala'i, da kararrawa yake kiran su kirr idan yana son ganin mata, ba a zama a falo a hira da shi, shi alhaji ne, wai shi kada mata su rena shi. Wannan jahiliya ne, wannan rashin wayewa ne, kuma ba addini bane. Duk darajarka, duk mulkinka, duk matsayinka, duk daukakanka, ai ba kai annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, amma yana zama yana hira da matansa kai har guje-guje yake da nana Aisha. Annabi daki-daki yake bin mata suna hira, ya zauna ya hira da su, ya tattauna da su ranar da ma ba ranar girkinta ba. To ya wani zai zo ya ce wai ya auri mata, ko ya auri mace wai baya hira da ita, baya kula ta, wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. Ina fatan maza za ku yi kokari ku gyara dan a samu sulhu da kyakkyawan zaman lafiya a cikin gidaje. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa a ƙasar waje yake wai samun aiki yana da wahala, to sai samu aiki a wani wajen saida abinci. To amma wani lokaci akwai plates din su suna cin alade. So zai za a zuba masa yaje ya kaiwa wani ya ci. To shine yake tambaya bai tunda bai da mafita ya halatta yi wannan aikin.
Ka'ida ce ta shari'a, duk ma'aikatar da ake sai da giya haram ne, mutum ya aiki a gurin dan giya haram ne. Duk ma'aikatar da ake cin naman alade, Allah ya faɗa qarara walahul khinzir, naman alade haram ne, naman kare haram ne, ai haram ne, naman jaki haram ne. Daka duk wata ma'aikata da take tanawuli ko tadawuli ko take mu'amala da abin da Allah ya haramta cin sa, to haram ne musulmi yayi aiki a wannan guri, haramun ne. Da giya da kayan caca da karnuka da aladu da wane ne da wane, duk haram ne. Da haka kuma aiki a wurin haram ne. Ya za ka yi yanzu dai kana aiki ka sani haram ne, to ka nemi canjin aiki, kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya baka canjin aiki, ka nemi canjin aiki, ka fahimce ni? Da haka maza-maza ya nemi canjin aiki, kar ya ce wai ya rasa yadda zai, ya za a ce mutum a guri ɗaya kawai zai aiki a duniya, ya nema. In a ƙasar Turai ɗin akwai ayyukuwa a wahalar samun aiki, ai ana samun aiki kuma a wasu wurare. Da haka kai maza-maza ka canja aiki, shine zaman lafiyanka. Larurar taka ta gaya maka cewa kana kan ƙafarka ne kana neman aiki kullum, kamar zaka canja, shine kawai abin da malamai suke bada fatawa. duk wanda yake aiki a wuri na haram to yayi kokari ya gaya wa kansa cewa lallai abin da yake ba daidai bane kuma yana neman Allah canja masa Allah canja ma wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi ma a kasuwa waje yake yana canjin kudi ne haka yana canza wa dalibai da mutanen gari to shi ba bai da take damin sa idan yazo canza kudin kasar zuwa naira to akasarin lokuta yace bai da ba kudi bai da wannan naira din to amma wai akwai na application sai ya duba sai ya ga adadin nawa zai samu ina ga sai ya karbo a wani wajen sannan ya sai ya fada mutum sai ya canza masa shine yake tambaya ya halaccin nan haka
to na farko dai engineer ban kasan ilimi yana da yawa abin da ya dan rikitar da ni shine akwai wani application da yanzu da ake yi da idan mutum yana buƙatar kuɗi ko yana buƙatar naira ko dala zai shiga su bashi yayi tasarrufi da kuɗin ya cire kuɗin ya bawa wani
exactly akwai ina ga yana tun akwai applications din wanda zai sa kuɗin ƙasar zai siyar da kuɗin ƙasar sai su bashi naira akwai applications akwai irin su ina ga Bybit ne ko zai sa kuɗin zai canza kuɗin sai a lokacin bai da naira a lokacin
akwai me
akwai
gray sunan shi
akwai Bybit ma
Bybit gray shi ina zuwa shi rancen kuɗi ne zaka karbo ka mayar musu dan ina son in fahimta kafin na bada fatawa
ba rance bane
kuɗi to shikenan yanzu bai da naira
yawa
amma yana da dala mumtaz to sai ya dauki dalar sa sai ya sayo naira a wannan application din ku idan ya bada dalar sa in ya sayi naira suka bashi ta dawo account din sa shi kuma sai sayi da naira ba laifi
ya ga nawa zai samu
sannan wannan kasuwa ce ai sirri ne da adamun dole sai ya ga nawa zai samu in zai sayo asara kaga idan ya ga idan misalin an sayi naira nan a kaza can kuma sun sayar mai a kaza kaga ai ba zai yi ba almuhim dai abin da nake so na fahimta ba bashi ya karbo ba yawa suka ce gashi ka je kai tasarrufi mu kuma ka dawo mana da kaza saboda kada riba ta shiga amma idan yana idan misalin a Najeriya wani ya buƙaci naira ko ba ka bane shi yana wata ila toki ko ba ka bane sai kuma yana canji to sai wani ya ce masa yana buƙatar naira ta miliyan 40 ko ba ka bane to kuma a token nan yana da dala ta miliyan 100 ma misali to amma bai da naira a account din sa to sai ya samu wani application da zai je ya shiga ya sayar da dalar da yake da ita ya sayi naira to kaga anan gurin magana ce ta me ya sayar da dala ya sayo naira to dama wannan ya halatta shi ko ba ka bane as-sarf canji tsakanin kuɗi da kuɗi koda da tafadul koda da pp ko kamar yadda hadisi suka zo cikin muwatta ta Imam Malik da sauran hadisi kitabul buyuwa dan ka sai sterling pound da dala an samu canji pp kon kuɗi ko naira da sifa pp kon kuɗi wannan duk halal ne to kaga yana da wannan yancin ya sayar da dalar sa su sayar masa da naira to yanzu ba kuɗi sun zama hannun sa ba to sai kuma ya dauki naira sa shi kuma ya je sayar da ita a kasuwa wannan ya halatta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi ma dai a kasuwajin yake yace yana
yau da injiniya tambayar naka da yan kasar waje ne
yana tafiya kasa kamar kilomita 2 da rabi zai je makaranta
na'am
to baya samun wani lokaci in ba wannan ba so sai yake amfani da wannan dama yana karatun Qur'ani a wannan tafiya kilomita 2 da rabin
na'am
to sai yake gani a ran sai yake ji kamar baya bawa karatun Qur'ani muhimmanci
na'am
sai yake ganin kamar izgilanci ne ma to shine yake so mallan dan Allah ya warware mai yana cikin
gaskiya wannan ba izgilanci bane bani zan iya fassara shi ma da matsayin imani tunda ya kace baka samun lokaci watakila yanayin aikin ka ne watakila yanayin karatun ka ne watakila yanayin uzurrinka kuma damun mutum zai karatu ne a lokacin da ya samu to baka da samun lokaci amma kana tafiyan kilomita kaza kuna kana tafiyan minti kaza sai kace bari kai amfani da wannan lokaci a lokacin da ka rinka karatun Qur'ani abin ka yayi daidai ba wulakanta Qur'ani a ciki bal ma girman Qur'ani ne kuma yana nuna kana da imani ka cigaba kar ka daina muna fatan Allah ya daure maka lokaci na bayan asuba ko bayan isha'i zaka rinka samu kana karanta izudi ko izubi kafin kwanta amma kar ka daina karatun Qur'ani kana tafiya ko a mota ko a jirgi ko ina ne an halatta ma karanta Al-Qur'ani inda ba a cikin bandaki kake ko cikin najasa ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa baban sa ne masa auren dole kusan shekara 5 yace amma bai taba san yarinyar ba yace baya son ta kuma baya sha'abarta so kuma baya son mu'amala aure da ita komai tai baya burge ta baya burge shi to bayan auren sai ya tafi ya bar garin ya tafi wani garin ya je neman kuɗi yace kuma har ya samu kuɗin ma gaskiya yayi gida da filaye din yana da su to sai ake ce masa ai bai ita ce arzikin sa suna ganin wai ita ce arzikin sa to baban nasa da ya ga dai baya son yarinyar sai yadda ya sake ta yadda ya rabu da ita to shi kuma yanzu yana shine yake tambaya idan ya rabu da ita ba laifi amma kuma yaji fa an ce fa ita ce kashin yana so ya rabu da ita amma yana dan tsoro kaje ita ce arzikin nashi
to na farko dai dan uwa Allah kara mana imani da tauhidi babu wani wani dan adam da yake arzikin ka yana rataye a hannunsa ko a rayuwarsa yanzu idan an ce barin baka bayan miya lissafi gajeren lissafi in an ce ita ce arzikin ka to in ta mutu zaka talauce kenan idan an ce ita ce arzikin ka to da kafin ita kafin a haife ta kenan ba za ka yi arziki ba da ka ba daidai bane wannan kawai lissafi ne na malam Bahaushe waye arzikin ka Allah shine arzikin ka ko da matarka ko ba matarka ko da mai gidanka ko ba mai gidanka ko da dan uwanka ko babu shi in Allah ya rubuta maka zaka yi arziki ka cire wannan tunani matarka ko abokinka ko wani mai gidanka a kasuwa ko wani wanda ya baka wani sirri ko wani abu ba shine arzikin ka ba Allah ne inna Allahu warzaqu dhul quwwatil matin ko baka bane fabtahu inda Allahi rizqa Allah ya ce ku nemi arziki a wajen Allah kuma shine Ar-Razzaqu mai azurtawa ko ba ka bane ba na ɗaya kenan na biyu a maganan ka a wurin mace baka santa shari'a bata ce ka je ka zauna da mace dole da baka santa ba jama'a Qur'ani ma da yazo magana aure cewa fankihu ma tabalakum minan nisa'i ma taba abinda ya muku dadi abinda ya pleasing dinku abinda ya kwantar muku da hankali abinda kuke da ra'ayi abinda ku hankalin ku ya kwanta abinda kuke so minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba to idan har Qur'ani ya ce in za ku yi aure ku auri abinda kuke so hankalin ku ya kwanta ma hasuna abinda ya muku kyau to ya za a zo a yi wa mutum aure na tilas alika masa yarinyar da baya son ta kuma ku gane wani abu cewa bana son wance kowa ne baya son wance zai iya yiwa ba dole bane sai ka so wance da aure ai zai iya yiwa wani yana son ta kai kuma baka son ta ra'ayi ne ina ba kamar watakila ina sha'awar miyar ganye miyar kubewa ko miyar yakuwa amma injiniya muna tare da shi kullun amma shi kuma baya son miyar kubewa misali ba dole sai ya so abin da nake so ba wani zai iya ganin wata mace ga ta masa yana son ta wani kuma in ya gani baya so yanzu misalin babanka ko mahaifiyarka za ta iya ganin maka yarinya ita a wajenta tana son ka aure ta kuma tayi mata ko kuma babanka ya ga tayi to amma zai iya kai kuma ka ganta ba tayi maka ba shari'a bata ce ubanka dole tilasta maka sai ka aure wannan matar ba abinda iyayenmu yawanci ba su fahimta ba kenan kuma abu na uku shi dan adam fa yana da yanci duk wani mutum musulmi yana da yanci a bashi dama ya zabi matar da zai aura ko a bata dama ta zabi mijin da za ta aura sai dai in wawuya ne inji malaman fiqhu sun ce in wawuya ne bata da husnul ikhtiyar ba za ta iya zaba ba ita ne za a yi mata auren dole daka kwata-kwata aiwa mutum auren dole ma bata taso ba so abinda nake so ka fahimta anan babanka kuskure yayi da maka auren dole amma a kyautata masa zato yana son ka ne muna kyauta da zaton ba zai aura maka abin da zai cutar da kai ba amma ya dauki dokar dole isa ka sai ka auri wannan kuskure e maka saboda shari'a ta baka dama ka zabi matar da kake so kamar yadda shi ma shi ya zabi mahaifiyarka ko baka bane wata kila ko ku dai ba sani ba ko tilasta masa aka yi aure ta to anan gurin idan har shi mahaifin yayi kuskure kaga ba za a ci gaba da tafiya akan kuskure ba ko baka bane ba shi da kansa yayi kuskure kuma wannan kuskuren ya jawo baka sauki haƙƙin Allah akan matar kuma ya kamata a gane mutane mallan ina shaida maka duk wanda ya auri matar da baya so fa wallahi ba lalle ya sauki dokar Allah akan ta ba haka duk matar da duk yadda kuka tilasta mata ta auri mijin da bata so ba fa lalle kuma ta sauki dokar Allah akan biyayyar mijin ba akwai matar da tace min shekarar ta 21 tana auren biyayya ba auren soyayya ba tace da rana ɗaya bata taba jin tana son mijin nan ba tace in ta ganshi duhu take gani bacin rai bakin ciki take ji tace amma ubanta ya tilasta mata ta aure shi iyaye ku daina irin wannan bai da kyau da haka ka fahimci cewa mahaifinka kuskure yayi da ya maka wannan auren dole kuma kuskuren ya jawo maka tafka laifi da baka kulawa da matan dan shi kuma wannan wani laifi ne tunda ka riga ka yarda an daura auren da tun a can kuka yi ta kuka kare ka bawa babanka hakuri ba kai auren nan ba da shi fa maka alkhairi da ka dauko yar mutane kana mata azaba to shikenan abu na karshe shine ya halatta ka saki wannan mata tunda baka santa ba za mu ce ka ci gaba da rike ta ba dan ku ba za ka iya kulawa da ita ba tunda baka santa ina fata ana fahimta yanzu misali lokacin da Zainab binti Jahash da Zaidu suka zo ba sa san juna kaga dole auren rabuwa yi ko baka bane da Barira da mijinta ba sa san juna dole rabuwa akai da kai akwai incidences akwai wasu dalilai akwai hujjoji da suka faffaro a zamanin Annabi wani baya san wani ana raba su da ka zaka iya rabuwa da ita kuma arzikinka hannun Allah yake kaje ka auri wacce kake so dan ka taimaka mata ku zauna lafiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta shekara 5 da aure tunda aka yi auren wai tsarin kwance yake yi kuma baya neman magani tace suna da yara guda 2 kuma tace amma yanzu baya ma yin sallah sai ya ga dama kuma ga neman mata sannan idan ya tashi fita ba ruwansa da kudin cefane sai dai ta yi roko ko ta tura gidan mahaifiyarta sannan to shine dai take neman shawara
wannan aya wannan mijin ya hada rusau da yawa gaskiya ga fitsarin kwance Allah ya yi masa ya yi mana gaba daya ga rashin sallah ga kuma me
tace baya fita baya bada kudin cefane
to kaga kowane abu guda ɗaya a cikin su na zai iya kashe aure kowane guda ɗaya anan zai iya kashe aure tambayar ta shine tayi laifi idan ta nemi ya sake ta ba tayi laifi ba tayi laifi in ta nemi ya sake ta ba tayi laifi ba baki shiga cikin hadisin da Annabi ya ce wanda ta nemi mijinta ya sake ta fi ghairi ma ba'sin ba za ta ji ƙarshen aljanna ba baki shiga ciki ba dan ke akwai ba'as din akwai dalili me dalilin neman saki yana fadarin kwance kuma bai nemi magani ba kamar yadda kika faɗa wallahi alam a sannan baya sallah in ga wani uzuri ne sai ya ga dama baya bada kudin cefane to kin ga wannan duk uzuri ne daka ba dole ki ci gaba da zama da shi ba zaki iya neman ya sauke miki duk da kun samu haihuwa amma da zai gyara ya nemi magani tunda ana iya samu to da zai fi amma ki gane cewa shi fitsarin kwance ba zabin sa bane fitsarin kwance kowa ma fa yana iya yi larura ce wanda baya yin fitsarin kwance ma yana iya yi ba wani wanda zai alfahari ya ce wai shi sai san bai zai ba saboda ai a mafarki yake zuwa in bacci yayi abin nan nauyi da bacin rana da kubucewa ko mai larura watakila yana da ciwon siga tattare da shi yana yawan fitsari kuma bai kontrolin ba ba shugan baya kontrolin dinsa to yayin da na sani dai ni fahimta ta shi fitsarin kwance gaskiya ba da gangan ake yi ba ba zaɓin mutum larura ne kuma mutum ya kamata ya nemi magani da dabaru kuma da ake yi malamai suna cewa a rinka shan zamzam a rinka addu'a kuma a yawaita roƙon Allah da kuma taƙaita shan ruwa da daddare sosai yana taimakawa Allah ya ba ku zaman lafiya idan ya gyara in kuma bai gyara ba to Allah ya raba ku da shi ya hada ki da wani wanda ya fi shi shi kuma Allah ya sa ya rinka yin sallah ya rinka kuma kulawa da iyalinsa wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi ma yana zaune a shago a kasuwa sai wani ya zo ya bashi kuɗi ya ce wani zai zo ya karba to yace dai ya gane wanda ya kawo kudin kuma ya gane wanda za a ba to amma she gari da ya tashi kai sai ya ga kudi a aljihun sa amma ya manta kwata-kwata ba aka ba ba aka ce ya ba ko menene dai kusan wata uku kenan kuma ba a zo an karbi kudin ba shine yake tambaya ya hukuncin wannan kudin
a daga cikin ijtihadi da malaman shi ke Allah musu rahama a irin waɗannan kudade da mutun ya rasa yadda zai yi da su ko zai biya wani bashi ya neme shi ya rasa ko an bashi ba wani ya neme shi ya rasa na farko dai ya nemi wanda ya bashi kudin yace ya ba wani din in yana nan ya maida masa to sai kuma baya nan ko kuma ya manta shi to abinda suke cewa sai ka je kai sadaka da kudin dan dama dama kenan kai sadaka da kudin kamar kayan tsuntuwa ne misali kane ma baka samu mai shi ba suka ce ka iya amfani da shi in ka bi ka'idar cikiya din amma duk ran da ya bayyana kuma zaka biya shi kayan sa da haka sai kai sadaka da shi wannan kudin wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai shin ya halatta miji ya dauki kudin matarsa da ta bashi ya juya ya mata kasuwanci ya je ya ƙara aure da kudin ba tare da izinin ta ba tare da ta sani ba kuma sannan ta ce tana ta bin sa ya biya ta ya ki biya shine take tambaya wai auren da ya daure kuwa
ba ta kira ruwa kai ta mu kuwa me zai hana shi daure ya daure auren ya daure bari mu dauki tambayar haka mu yi ta dalla-dalla don a gane ke baiwar Allah tunda kika dauki kudi kika bashi ya juya ai yana da wani hakki nasa ko ko baka bane kin bashi miliyan 50 ya juya to ai dole akwai wata riba da zai samu wannan ribar kuma yana da dama ya tasarrufi da ita yanda ya ga dama kai da ka dauki kudi ka bawa mutum kace ya juya to ai tunda juyawa zai yi ai yana da hakki da ba ni sunan shi yana da hakki da zai iya amfanuwa da abin da ya juya dan haka idan auren da mai gidanki yayi in a cikin ribar da ya samu ne cikin kudin da kika bashi ya juya bai saba wa Allah ba bai yi laifi ba kuma auren sa halal ne me yasa daidai yake da abokin sa ya bashi kudi ya juya ya ciri ribar da ya samu yayi tasarrufi da ita saboda mulkin sa ne mallakan sa ne dan haka ke ma cikin kudin da kika bashi ya amfana ya samu riba ya aure Abu na biyu idan har mai gidanki da uwar kudinki yayi aure to wannan ya aikata haram yawa in dai da uwar kudi yayi to ya aikata haram yayi tasarrufi da dukiyarki ba da izininki ba kuma ni a fahimta ta akwai cin fuska a cikin wannan abun mace ta baka kudi ka juya kudi kuma kai ka san ba ta san kishiya ba ma mata ka ba duk wata mace galiban ba ta san kishiya kudinta da ta baka ko na gadin ubanta ko na kasuwancinta ka dauka ka je ka ba ni sunan shi ka yi mata wannan da shi bai halatta ba yalla ai masa magana ta da ni